sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da asuba tare da fatar kun wayi gari lafiya. A wannan sanyin safiya ta yau Alhamis 12 ga watan Agusta shekara ta 2021 miladiya, wadda ta yi daidai da 4 ga watan Muharram shekara ta 1443 bayan hijira Annabi Rahma Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, inda yanzu haka agogon gundumar Colombia ke cewa karfe 1 na tsakar dare. Mai jagorantar shirin Yusuf Aliyu Harande tare da Maryam Dauda da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mai rota fara muna da kanin labarai.
A yau Alhamis, ɗan ƙasar Zambia za su kada kura'a don zaben sabon shugaban ƙasa, ƴan majalisar dattawa da na wakilai. A jiya Laraba, mayakan Taliban suka kama tashoshin jiragen sama a lardunan Fara da Kunduz na Afghanistan, yayin da sojojin Amurka ke shirin kammala barin ƙasar zuwa ƙarshen watan nan. Nasari kan yawan al'ummar Amurka da rukunonin al'ummar ƙasar na canzawa cikin sauri. A yau Alhamis, ake sa ran wani sabon rahoto zai nuna tsararru ne suka fi ƙaruwa cikin shekaru 10 da suka wuce.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan. Sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. Bayan labaran, idan muka shiga tafkar rahotanni kuwa, za a ji cewar gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce za ta sake nazartar dangantaka da ke tsakaninta da kasar Indonesia.
Wanda yake aikin diplomasiya, wai a ce mutanen shiga da waje na Indonesia za su kama shi su wulakantar da shi.
Wai shin me ke kawo tafiyar hawainiya da shirin baiwa majalisun dokoki damar cin gashin kansu?
Ana ganin cewa a shi samun yancin gashin kai abubuwa ne da za su taimaka wajen yin dokoki masu inganci, musamman waɗanda suka shafi ƴan ƙasa a wannan mataki din.
Duk muna tafe da waɗannan rahotannin. Bayan sai Grace Alheri Audu ta shigo don ta gabatar muna da shirin domin iyali. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A yau Alhamis, ɗan ƙasar Zambia za su kada kura'a a babban zaben ƙasar, inda za su zaɓi sabon shugaban ƙasa, ƴan majalisar dattawa da na wakilai. Zaben da masu fashin baki suka ce zai zama zakaran gwajin dafi ga ɗaya daga cikin ƙasashe masu ƙarfin demokradiyya a Afirka. Shugaba Edgar Lungu, ɗan shekara 64, na fuskantar adawa mai zafi daga sanannen mai ƙalubalantarsa Hakainde Hichilema, ɗan shekara 59, ɗaya daga cikin 'yan takarar adawa 15 da ke fafatawa. Masu fashin baki sun yi hasashen za a fafata sosai don tantance makomar siyasar ƙasar, kuma ta yiwu a kai ga yin zaɓe zagaye na biyu idan babu ɗan takarar da ya samu kashi 50 cikin 100 na kuri'un da ake buƙata don cin zaɓe. Ana ci gaba da fuskantar damuwa game da tsaro a daidai lokacin da ake samun rikici a 'yan makonnin nan tsakanin masu goyon bayan manyan jam'iyyun siyasar ƙasar biyu, wato jam'iyya mai mulki ta Patriotic Front da ta 'yan adawa ta United Party for National Development, lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutum ɗaya. An dai girke 'yan sanda a ƙasar don tabbatar da doka da oda da kuma hana aukuwar duk wani tashin hankali a lokacin zaben. A jiya Laraba, mayakan Taliban suka kama tashoshin jiragen sama a lardunan Fara da Kunduz na Afghanistan, yayin da suke ƙarfafa ikonsu kuma sojojin Amurka ke shirin kammala barin ƙasar zuwa ƙarshen watan nan. Rahotanni sun kuma ce mayakan sun kwace wani sansanin sojoji a Kunduz bayan da ɗaruruwan sojojin suka miƙa wuya. Wani ɗan majalisa a Afghanistan, Shakan Sharzad, ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Tola cewa tashar jiragen sama da sansanin Nokondas sun faɗa hannun ƴan Taliban duk da kayayyakin aikin da ke cikin su. ƴan Taliban din kuma sun ce suna rike da manyan biranen larduna tara suna kuma kokarin mamaye wasu. Farmaki na baya-baya da mayakan suka kai na zuwa ne ranar da shugaba Ashraf Ghani ya kai ziyara Mazar Sharif don tattaro dakarun da ke goyon bayan gwamnati don su kare birnin wanda shine mafi girma a arewacin Afghanistan. Nazari kan yawan al'ummar Amurka da rukunonin al'ummar kasar na canzawa cikin sauri, inda a yau Alhamis ake sa ran wani sabon rahoto akan kidayar da aka yi a shekarar 2020. Zai nuna tsararru ne suka fi karuwa a cikin shekaru goma da suka wuce, kuma a karan farko yawan farar fata ya ragu. A watan Afrilun da ya gabata, hukumar kidayar kasar ta ce alƙaluman kidayar al'umma da ake yi a kowace shekara goma sun nuna Amurka tana da mutane miliyan 331.4 a shekarar 2020, wanda ya ƙaru da kashi 7.4 cikin 100 tun daga shekarar 2010. Wannan shine ƙarin adadi mafi kankanta a kowace shekara goma, in banda lokacin da aka samu matsan tattalin arziki a duniya a shekarun 1930, tunda a shekarar 1790 aka fara kidayar jama'a. Ko da yake ba za a san ainihin alƙalaman ba, sai hukumar kidayar ta fidda dalla-dallan nazarin yawan rukunonin al'ummar daga kidayar da aka yi a shekarar da ta gabata. Kiyasan farko ya nuna kashi 59.8 cikin 100 na al'ummar kasar yanzu farar fata ne. Karan farko kenan da alƙalaman suka nuna ƙasa da kashi 60 cikin 100 na farar fata, yayin da 'yan Hispaniya ke da kashi 18.6, baƙar fata ke da kashi 12.5, sai kuma 'yan nahiyar Asiya da sauran tsiraru su kuma suke da kashi 9.1 a cikin 100.
Kuje ga labaran duniya kashi na biyu, bar mu fara da rahotonmu da ke bisa faifai. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce tana sake duba alaƙarta da kasar Indonesia da ma sauran kasashen ƙetare, biyu bayan wani cin zarafi da jami'an shige da fice na kasar Indonesia suka yi wa jami'in diplomasiyyar Najeriya. Ministan harkokin kasashen waje Geoffrey Onyema ya bayyana wa manema labarai matakin da gwamnatin su za ta ɗauka don ganin an mutunta jakadojinta a ko'ina. Wakiliyarmu a birnin tarayya Abuja, Madina Dauda, na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton.
Ministan harkokin ƙasashen waje Geoffrey Onyema ya ce a dandalin sada zumunta suka fara ganin wani bidiyo da ya nuna yadda jami'an shige da fice na ƙasar Indonesia ke cin zarafin wani baƙin fata, wanda bincike da suka yi ya nuna cewa jami'in diplomasiyyar Najeriya ne aka kama kuma aka yi wa cin zarafin. Abu na farko da suka yi shine gabatar da ƙara mai ƙarfi ga ma'aikatar harkokin waje a babban birnin ƙasar, wato Jakarta, domin a ƙarƙashin dokar ƙasa da ƙasa ta Vienna da suka sa hannu, jami'an diplomasiyyar ba su cika yin kuskure haka kawai ba. Ko sun yi kuskure, akwai matakin da akan ɗauka na hukunta su, ba wai a ci zarafin su haka ƙarara a fili ba.
What we have decided to do is to recall for consultations immediately our Nigerian ambassador in Jakarta in Indonesia, and we will have full consultations at the highest level.
Anan ministan harkokin waje Geoffrey Onyema ne yake cewa akan haka ne Najeriya ta dawo da jakadar ta gida domin a ci gaba da tuntuɓa tare da bayyana rashin jin daɗin ƙasar game da harin da aka kaiwa jami'in. Onyema ya ce Najeriya ta ɗauki jin daɗin 'ya'yanta mazauna ƙasashen waje da muhimmanci, saboda haka ba za a bari irin haka ya sake faruwa ba. A lokacin da yake tsokaci akan batun, tsohon jakadan Najeriya ƙasar Pakistan da Sudan Suleiman Dahiru ya ce wannan abu da ya faru da jami'in diplomasiyyar Najeriya a ƙasar Indonesia wulaƙanci ne.
Ni ban taɓa ji wanda yake aikin diplomasiya wai a ce mutanen shiga da waje na Indonesia za su kama shi su wulakantar da shi. Yana ihu amma suna wulakantar da shi. Ya nuna su ma waɗannan jami'un gwamnati Indonesia ba su san abin da suke yi ba. Ba a yi musu training yadda ya kamata ba. Inda an yi musu training da ba za su yi abin ba na ikina. Na biyu wai ana maganan bai nuna diplomatic passport ba. Babu wani wuri a duniya nan wanda diplomat kullun yana yawo da passport a aljihun shi. Abinda ake yi idan ka je wata ƙasa aiki, ana bada identification card. Wannan identification card yana nunawa cewa kai jami'in da diplomasiya ne a wannan embassy, sannan kuma a nuna wani kami ne kake da shi, wato rank. Haka ake yin wannan abu. Idan aka ga wannan identity card, bai kamata a yi maka abu ba, ko da kashe mutum kai a wajen.
Ambassador Suleiman Ahiru kenan. Ministan harkokin waje Geoffrey Onyema ya fahimci cewa kiran da aka yi wa jakadan Najeriya na wucin gadi ne don ba da damar cikakken bincike kan lamarin da kuma matakan da za a bi don kare al'ummar Najeriya a ƙasar Indonesia. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. A nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu.
Cibiyar daƙile yaduwar cututtuka ta Amurka ta CDC ta buƙaci mata masu juna biyu su yi rigakafin COVID-19. Tana mai cewa akwai hujjoji da yawa da suka nuna alfanun rigakafin ya fi duk wani haɗarinsa da aka sani. A wata sanarwa da aka sanya a shafin yanar gizon cibiyar, CDC ta ce an amince a yi wa duk 'yan shekara 12 zuwa sama rigakafin COVID-19 da ake da su yanzu, da kuma masu juna biyu, masu shayarwa, ko kuma masu ƙoƙarin samun juna biyu. Cibiyar ta kuma ce duk da cewa haɗarin yin rashin lafiya sosai bai da yawa, mata masu juna biyu da waɗanda ba su jima da samun juna biyu ba, akwai yiwuwar su yi rashin lafiya sosai idan suka kamu da COVID-19 idan aka kwatanta da mata marasa juna biyu. Yin rigakafin COVID-19 zai kare su daga yin rashin lafiya mai tsanani. Cibiyar ta kuma ambaci wani nazari da gwaji da aka yi a kan dabbobi da aka ba rigakafin Johnson & Johnson, Moderna da Pfizer kafin ɗaukar juna biyu da lokacin da suke ɗauke da juna biyu, kuma ba a gano wata damuwa ba a dabbobin masu juna biyu ko 'ya'yan da suka haifa. Gwamnatin shugaban Belarus mai mulkin kama karya Alexander Lukashenko ta maida martani game da takunkumi na baya-baya da Amurka ta sanya wa ƙasar, inda ta buƙaci Amurka ta rage yawan jami'an ofishin jakadancinta da ke birnin Minsk zuwa 5 daga nan zuwa 1 ga watan Satumba. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Belarus, Anatol Glas, ya faɗa a wata hira da aka yi da shi wadda aka sanya a shafin yanar gizon ma'aikatar a jiya Laraba 11 ga watan Agusta, cewa dama Belarus ta soke amincewar da ta bada a kan naɗin Julia Fischer a matsayin jakadiyar Amurka a Belarus. Fischer, jakadiyar Amurka ta farko a Belarus tun shekarar 2008, Majalisar Dattawan Amurka ta tabbatar da mukaminta a watan Disamban shekarar 2020, amma bata iya fara aiki a Minsk ba saboda gwamnatin Belarus ta hana ta visa.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma sai rahotanmu na gaba. Bayan kammala wani taron bita na kwanaki biyu a jihar Kano kan sharaɗa da ka'idojin aiki da dokar 'yancin kashe kuɗaɗe ga majalisun dokoki a jihohin Najeriya, wanda majalisar dokokin ƙasar ta yi na'am da shi a shekarun baya, har ya zuwa yanzu gwamnoni da dama ba su aminta da wannan dokar ba. Shin ko me hakan yake haifarwa ga majalisun dokokin wajen gudanar da ayyukan da aka zaɓe su su yi? Ga rahoton abokin aikinmu Mahmud Ibrahim Kwari daga jihar Kano.
Batun aiwatar da wannan doka shine babban ƙalubalen da ke gaban majalisun dokokin na jihohi. Bayan kwashe shekaru da dama ana gwagwarmaya.
Cikin jihohi 36 sun kai kusan 10 wanda sun fara wannan abu. Akwai ma wanda su dama tun kafin nan sun riga sun fara. Amma ga akwai jihohi irin kamar jihohin Plateau, jihohin Adamawa, Ogun, Lagos, Delta da sauran su a duku ɗin sun riga sun fara shi. Kuma alhamdulillah muka samu record, muna monitoring, wato muna bibiyan abubuwan da suke faruwa.
Kin da kace kuna samu rahotanni, menene kuka samu rahoto cewa yana sanya tafiyar hawainiya a sauran jihohi?
Kasafi don wasu daga cikin mu sun dokoki din ko wanda sun yi shi budget din nan suka ce za su yi amfani da su wannan issue na financial autonomy da su dan fuskanci yan matsaloli. Amma duk abin da aka ce za a fara shi dole an fara shi, akwai matsalolin da a fuskanta.
Honorable Abubakar Suleiman kenan shugaban kungiyar shugabannin majalisun dokoki na jihohin Najeriya kuma shugaban majalisar dokoki ta jihar Bauchi, dangane da jan kafar da wasu gwamnoni ke yi wajen aiwatar da wannan doka kuwa. Honorable Abubakar Suleiman ya ce
a matsayin mu na ɗan Najeriya wanda muke bin doka ta dokokin Najeriya, wannan abu yana cikin kundin tsarin mulkin Najeriya, wanda kuma rashin yin hakan kaga laifi ne. Idan wanzu aka ce abu na cikin kundin tsarin mulki kuma ka ce ba za ka yi ba, ya zama to ka laifi. Kuma kamar yadda kuma ake ta zargin cewa ko sukan yi dabaru, duk dai wannan abu, duk dabaran da za a yi dai tunda an samu su jihohin da suka fara, wasu sun zo suma masu kidin, dole za su yi ai.
Sai dai masana kimiyyar siyasa da ke sharhi akan harkokin demokradiyya a Najeriya na ganin cewa hakki ne akan dukkanin majalisun jihohin su hanzarta samar da dokar kula da sarrafa kudaden nasu, kuma gwamnoni su rattaba hannu akan dokar kamar yadda Malam Kabiru Sa'idu Sufi ke faɗi.
Akwai buƙatar ganin cewa ƴan majalisar jihar din wato su yi amfani da waɗannan kungiyoyin da suke da su da kuma duk wasu hanyoyi na siyasa da suke da su, ganin cewa an yi kokarin ganawa da su gwamnoni waɗanda suka rage waɗanda ba su yi ba, akan cewa na ɗaya idan an kawo musu dokokin nan su sahale musu, sannan na biyu kuma akwai buƙatar samar da hukumomin da suke kula da ɗauka da kuma cigaban ma'aikatan da suke aiki a majalisun, wato Assembly Service Commissions, waɗanda akwai jihohin da ba su aiwatar da su ba har yanzu. Idan har aka kai ga cewa waɗanda suka aiwatar sun yi na da rinjaye, to tabbas yau duk yawancin jihohi ba za su so a ce su ne suka kasance a baya a wajen aiwatarwa ba.
Shin ko ne irin tasiri wannan ƴancin samun kuɗaɗe ga ƴan majalisar dokokin jihohi zai yi ga makomar rayuwar al'umman Najeriya?
Ana ganin cewa a ci samun ƴancin gashin kai abubuwa ne da za su taimaka wajen yin dokoki masu inganci, musamman waɗanda suka shafi ƴan ƙasa a wannan mataki din. So da ka za a iya cewa yana da alfanu da dama, kuma a tabbatar da cewa an yi dokokin da suka shafi al'umma, ba kuma wai al'abarin kaɗai da za su daɗaɗawa a su ɓangaren zartarwa ba.
Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ka muna mafita baki ɗaya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka akan mita 19-31-49 da kuma mita 60 sai kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, baro ki ka san ka mai ba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kamar yadda muka alkawalta, yau bakin da ke tattaunawa kan yadda dokar da aka kafa a ƙaramar hukumar Gumel ta jihar Jigawar Najeriya za ta amfani iyali, za su tsokaci kan waɗansu daga cikin batutuwa da ku masu sauraro kuka ambato a sharhi da kuka yi a shafinmu na intanet. Ga jagoran tattaunawar, Mahmud Ibrahim Kwali.
Honorable, ga shi kun yi doka. Ko a wurin ku kwalliya tana biyan kuɗin sabu?
Tabbas.
Kuma tana tattara da ƙalubale.
Ok.
Kun lura da waɗannan ƙalubale kuma kun ɗaura ɗamarar warware su?
Eh, kasan mu wanda malamai suke gaya mana ko lokacin da aka hana shan giya ba lokaci ɗaya aka hana ta ba. An ba da dama a sha lokaci kaza, kar a sha lokaci kaza da kashi har aka zo aka hana gabaki ɗaya. Abin da cin ya yi yawan da lokaci ɗaya ba kai saka yi tunanin za ka kawar da shi duka ba.
Gashi ana cewa a canza ɗabi'u. Kun fara wannan tunanin a canza ɗabi'u ta ba ta hanyar doka ba?
Wannan hanyar doka shi ne hanyar canza ɗabi'a. Misali, yanzu akwai ƴan matan da suka yarda cewa su je wurin mamin su sa attachment na gashi, su sa mai, su yi bleaching,
su ba wani laifi bane a gusa amma a yanzu daga yin wannan doka cewa a haduwa maza da mata bai dace ba doka ce yanzu sun fara sanin cewa irin ba daidai bane ba wannan guje-guje da ake a mota wata gani take kaman ma irin ya halatta ko kuma kicciyar mu'amala ce a linga kobo da mota za a kai amarya yanzu aka ce a wannan kombo din ba burgiya bace ba mota uku ta isa kuma banda guje-guje kaga tabi'ar ta ko shi namijin ko saurayi da yake gefe da zai ga da a auren wancan an jera mota 50 yanzu mota uku ashe wancan kuskure ne kaga tabi'ar sa ta gyara anan ya gano cewa wancan abin da ake ba daidai bane ba hankali bane ba wannan shine hankali kaga kamar irin wannan bukatun da ake yi marasa kan gado wanda za a ce irin ayi kaza a bada kaza an gano cewa a wancan kuskure ne domin wannan zaman da aka yi zamani wanda aka yi shi aka gaisi lauyoyi aka gaisi malamai ba kawai ni a matsayin na secretary social services ba kawai zan zo na in ce kar ayi kaza a sai da muka gaisi malamai na kowane bangare muka gaisi lauyoyi aka zauna da su aka yi dauki dokar aka kaita aka yi magana ta addini aka kallita ta kowane bangare tukun aka yi da aka ba karamin hukuma shawara cewa ta su kaga abin idan kuma yanzu wani zuki cewa kamar a addinance ne bi zai rutuna ilimi bai karewa kowa kuma da irin ilimin sa amma dai ni a matsayina sai da muka tara kusan malamai da manyan mutane kusan mutum 10 aka zauna kuma aka yi kwana da kwanaki majalisar neman taba ta sake yin committee karkashin mai girma wazirin gumer shi ma ya je nemo hujojin sa aka zauna da manyan malamai aka hadu aka yadda akan wannan abin yayi daidai
kamar ya hashi wai gongo al'ummar mu ta wannan lardin a duniya tana fuskantar karuwar da dama yanzu an yadda cewa iyalai rayuwar iyalai tana cikin wani irin yanayi ana cikin garari ga shi kuma ana buƙatar sauya dabi'u mutane mataki ne kuma ana cewa doka ba za ta kawo sauyin dabi'u ba ina mafitar iyali a wannan yanayi tunda kuma gashi ana buƙatar canji kamar yadda barista ta ce Najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suke da kyawawan dokoki da kuma tsarin mulkin Najeriya idan ana musu inda ya kamata rayuwar za ta ga lafiya duk wani halin da mazan fada shi sama amma al'umma ce ba wai so take a yi abubuwan da suke ba babban abin da yake komai muhimmanci a cikin kowane irin al'amari shine girman dan adam ba abin da yake dan adam girma kuma a matsayin mu na duk nan rayuwar mu kowane irin addini ya girma dan adam kowane addini duk addini da kuma da addinin musulunci da addinin kristanci ba abin da yake suka fa jaddada addinan nan banda girma na dan adam amma mutum in ya fito daga masallaci abubuwan da yake daban a cikin gidansa mutum ya fito daga coci abubuwan da bai ke daban daga cikin gidansa
ya za a yi a girmama dan adam tunda an yadda ga matsala ga bukata ta kuma a canja attitude wato a canja dabi'u da halayen yadda ake rayuwa
wato ai da dokar cin hanci da rashawa mutum da aka daure kan cin hanci da rashawa mutane sun gani amma mutane sun bita amma the punishment ai sai an ga wannan abu da fadi fadin nan da ake fada fadi kafin harsh punishment din sai yau musa bai kai haka ba abin da al'umma za ta yi shine ke kokari da gwamnati da al'umma ai kokari a jaddada girma na dan adam kamar yadda Allah ya bashi girman sa to sanya mutunta mutum misali
ta zan mutunta mutum bil adam ta ya za a cusa mun
san mutum dan adam ka gane wani haki Allah yake akan mutum
ya za a yi a gana ta ne in fahimta
ilimin ta wuce
ga
tani ilimi girmama ilimi babu ta hanyar da za a ci gaba da kowace irin ƙasa shi ne sai an ba ilimi girma an mutunta ilimi an samar da ilimi na gaske tun daga primary ai abin da yasa da ai da ilimi aka girma ilimi malaman suna da girma malaman addinin mu suna da girma suna faɗa aji makarantun suna da girma haka ma in ka zo wajen primary ita kanta primary
watakila abin da na yi zato comrade zai faɗa mai shi ne watakila tun da yanzu magana muke akan dokar da za ta kawo sauyi akan yadda ake kulla alaƙar fa a iyalai kuma bayanai da tattauna sun nuna
ba lalle ta tasiri ba kuma babu tantama baki yazo da cewa akwai bukatar a canza wannan matsalar da ake da ita sigar yadda za a canza wannan matsala din tunda lalle lalle ana bukatar a canza ko kuma a kyale ta za a yi za ta iya bushewa da kanta
a'a yanzu misali ai aka zo zabuka ilmantar da mutane ake su iya zabi ai kidin ai tawayar da kan mutane ai tawai taro ne na cikin gari nigga wato me yake nufi town hall meetings a rinka yi lokaci lokaci kafofin yada labarai a rinka amfani da su yadda ya kamata hukumomin gwamnati da aka sa da aka ba su alhakin ilmantar da mutane da wayar da kan mutane akan abubuwa a ba su hakkin su na siyaka kuma su yi aikin da ya kamata su yi al'umma abin da suke bukata shine ilmantarwa ilmantarwa ne ta hanyar kafofin yada labarai ta makarantu ne za a canja manhajar ilimi ta town hall meetings ne idan gwamnati ta ga dama a yi wannan abubuwa ne mai sauki a masallatai ne a coci-coci ne za a yi don abin da ba a yi
barista constitution ya ce ya ba da dama ƙananan komai su yi bayano kan abin da suka shafa al'umma su na yankin da suke mulka
na'am
Lazu kuma kin hasa mana cewa dokar bailo fa tana shan wahala
ba bailo ba kadai
yaya ai ita muke magana yanzu
na'am
yaya za a yi wata hanyoyi ya kamata wata kila kananan hukumomi a Najeriya za su bi su amfani da wannan damar mace tasiri
akwai abinda muke cewa lo akwai abinda ake cewa policies wato policy hanyar gudanar da mu'amalar mutane zan ce ku gudanar da gwamnati daban doka daban
yanzu magana muke akan bailo
to bailo din nan kamar yanda na gaya maka ina gaya maka a matsayina na ba diddade ba wani dadewa ne ina lauyancin ba bai fi shekara 14 zuwa 15 ba amma nakan ga yanda dokoki ba wai iya bailo ba suke shan karo wajen suka zo daukan fassara kotu da kuma hada su da ainihin dokokin baya shi yasa nake kafewa ko da yaushe akan cewa zamantakewa mu bata bukatar sai an yi doka an tursa sa mutane bailo din nan abu ne mai kyau a yi shi a tauna aya
misali abin da nake cewa tunda dokar kasa ta constitution ta yadda ai bailo watakila hanyoyin ne da ake bin su ake kuskurewa da aka suke gazayin tasiri wala Allah ina so ki haska mana yaya ya kamata mahukunta a wannan mataki hanyoyin da ya kamata su bi da suka zaɓi cewa za su amfani da bailo don walwale wata matsala ta
to da amsar wannan tambaya za mu dasa aya akan wannan batu mako mai zuwa yanzu dai a madadin honorable Salisu Abdullahi Gumel da comrade Yahaya Shu'aibu Ungogo da kuma barista Amina Umar Hussein sai kuma wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin da Chibahiro Diodone da daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya.
Da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice.
Yan kasar Zambia za su kada kura a babban zaben kasar inda za su zabi sabon shugaban kasa yan majalisar dattawa da na wakilai zaben da masu fashin baki suka ce zai zama zakaran gwajin dafi ga ɗaya daga cikin kasashe masu karfin demokradiya a Afirka a jiya Laraba mayakan Taliban suka kama tashocin jiragen sama a lardunan fara da Kunduz na Afghanistan yayin da suke karfafa ikon su kuma sojojin Amurka ke shirin kammala barin kasar zuwa karshen wannan watan nazari akan yawan al'umma Amurka da rukunonin al'umma kasar na canzawa cikin sauri inda a yau Alhamis ake sa ran wani sabon rahoto akan kidayar da aka yi a shekarar 2020 zai nuna tsararru ne suka fi karuwa a cikin shekaru 10 da suka wuce kuma a karan farko yawan farar fata ya ragu
masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu da wannan subahin taku sai kuma idan Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na hantsi za ku ji saura bokan aikin mu dauke da wasu rahotanni ku ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na muryar Amurka ko kuma ziyartar shafin mu na voahausa.com da kuma shafukan mu na yanar gizo Facebook, Twitter da Instagram yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai wanda ya daidai daidaita mana sauti Jumbe Hamza ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Colombia bis salam.